Jama'a barkanku da yamma da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka a wannan dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da 60. Masu jama'a jihohin Niger kuma suna iya kama mu ta tashar mu ta Viewer Africa mai kan mita 102 da zango 5 wato da 1.5 a zangon FM da kuma gidajen radio masu zaman kansu na amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalol da niya a bunnan kwani a duniyar gizo kuma a viewerhouse.com da sashenhausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a Ali Mustafa Sokoto ta da jama'a Ali muka dawo da shirin mu na dare kuma na ƙarshe a wannan rana ta Asabar ba mun ga waku labaran duniya zamu kawo muku shirye-shirye nan guda uku da muka saba kawo ku wace Asabar a wannan lokaci wato tsantsiya da jawaban magabata da kuma wasanni a takeice a fara da labarai.
Assalamu alaikum ga kuma labaran mai karantawa Rimai Ali. Mazauna da shugabannin wani yankin kasar Somalia sun ce an kashe akalla mutane 6 mutum 9 kuma sun ji rauni lokacin da 'yan yakin sa kai da suke gaba da juna suka yi arangama a ƙauyen Labi Anu da ke tsakiyar kasar a yau Asabar. Da sanyin safiyar yau Asabar 'yan yakin sa kan na Ar da kuma Dudubar suka fara fafata a ƙauyen da ke tazara kilomita 45 daga gabashin Dusamarip suna fafata ne akan ikon mallakar filaye. Gwamnan yankin Galgudud Muhammad Ali Lilmi ya faɗa wa sashen Somalia na nan muryar Amurka cewa ya zuwa yanzu sun san mutane 6 sun mutu kuma fiye da 9 sun ji rauni. Ya ce har yanzu ana zaman ɗar-ɗar a yankin tana yiwuwa kuma a samu ƙarin arangamomi domin ana shirye-shiryen fafatawa a ƙauyukan da suke kusa. Wani dattijon yankin mai suna Hassan Ali Umar ya ce da daɗin rikici akan mallakar filaye ne ta do rigima a baya an sha fafatawa akan wannan batu. Shugaba Donald Trump na Amurka ya faɗa yau Asabar cewa tana yiwuwa cikin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zai bayyana sunan wanda yake son ya naɗa akan mukamin shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI. Jiya Juma'a ne kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta ci gaba da kare matakin da shugaba Trump din ya ɗauka na korar shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka James Comey a yayin da caccakar wannan mataki ke ta ƙara yin ƙamari. Shugaba Trump ya kare matakin a saƙon da ya sa a dandalin Twitter yana zargin jam'iyyar Democrat ta masu hamayya da laifin ƙago zarge-zargen cewa yaƙin neman zaɓensa ya haɗa baki da ƙasar Rasha. Al'amarin da hukumar binciken aikata laifuffuka da kuma majalisar dokokin Amurka suke gudanar da bincike a kai. Tun da farko shugaba Trump ya faɗa wa gidan talabijin na NBC cewa James Comey ya tabbatar masa cewa ba a bincikensa. To amma jaridar New York Times da ake buga a birnin New York ta buga labarin da ya saba wa furucin shugaba Trump domin muƙarraban tsohon shugaban hukumar FBI din sun ce ya gwasala buƙatar da Trump ya yi na neman biyayya wajen cin abinci da suka yi tare. Yunkurin sata shiga harkokin injina masu kwakwalwa da suka hada hadda kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya da aka lakawa suna harin ransomware ko kuma ransomware attack da turanci ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanoni da matsanantu tsayawa cik. A yayin da aka kai kimamin hari ko satar shiga ko kuma kutsawa injinan masu kwakwalwa 45,000 a ƙasashe 74, harin na ransomware hari ne da ke auna harkokin kamfanoni da masana'antu da na jama'a har ma su buƙaci kuɗi daga hannun waɗanda wannan abin zamban ya ratsa da su. Wannan al'amari ya faru jiya Juma'a a Ingila ya ɓanna sosai a asibitocin ƙasar. Masu yin wannan zamba kan yi amfani da wata dabarar da idan suka kutsa injin mai kwakwalwa guda ɗaya to sai ya bazu zuwa harkokin sauran injina masu kwakwalwa waɗanda ba su da ingantaccen tsari na kare harkokinsu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar Falastinawa a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye suke zaben shugabannin ƙananan hukumomi da ba a yi a zirin Gaza, al'amarin da ke nuni da rarrabuwar kawuna da ke tsakanin yankunan guda biyu. ana daukar zaben a zaman zaben gwada farin jinin jam'iyyar Fata ta shugaban Palestina Mahmoud Abbas. Kungiyar Hamas wadda zirin gaza ke hannunta ta kaurecewa zaben domin bata tsaye da ƴan takara ba. Kungiyar Hamas ta ce babu abin da zaben zai haifar illa ƙara zaman tankiya tsakanin bangarorin biyu. Tun shekara ta 2006 ne kungiyoyin ba su gudanar da zaben haɗin gwiwa ba. Lokacin da kungiyar Hamas ta samu rinjaye a majalisar dokokin yankin, al'amarin ya haddasa rikicin da ya raba kan yankuna. A shekara ta 2007 Hamas ta kwace ikon zirin Gaza, ita kuma jam'iyyar Fatah ta mallaki gabar yammacin kogin Jordan. Bangarorin biyu suna zargin juna da laifin rashin gudanar da zaben a zirin Gaza. Sojojin Siriya sun samu nasarar kwace sansanin mayakan sama da ke gabashin birnin Aleppo daga hannun 'yan yakin sa-kan kungiyar ISIS. Rundunar soja ta yi watanni tana fafata da 'yan ISIS, to amma sai a yau Asabar Allah ya ba ta nasarar kwace sansanin mayakan sama na Jara. Yawancin 'yan jihadi sun janye daga sansanin. Wani jami'in soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Faransa cewa sojojin gwamnatin Siriya za su ci gaba da dannawa yankunan da suke hannun kungiyar ta 'yan ta'adda, kuma su faɗa da yankunan da suka kwace a gabashin birnin Aleppo. Tun shekara ta 2014 sansanin na Jara ke hannun 'yan yakin sa-kai.
To, labaran duniya sun zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Kuma da la. To, yanzu lokaci ne da za a saurari shirinmu na tsintsiya.
Tsintsiya, madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, barkanku da warhaka. Jummai Ali daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya da Malam Ali Alkali mataimakin editor kuma editor mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Mamun Baba Ahmed ƙwararren ɗan jarida za su dubi alfanu da kuma rashin alfanun kafofin yaɗa labarun yanar gizo da ake cewa social media da Turanci. A ci gaba da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kainaye da 'yan jaridun guda biyu da kuma zantawa da muka yi da Malam Mahmud Baba Ahmed, sai a biyo mu a hankali. Hassan, gare ka.
Alhaji Salisu, da ya kawo wannan maganar na social media, kai a matsayinka na ɗan jarida, kana ganin daidai ne a sake dawo da maganar regulator na social media?
Ko da abun da ya shafi freedom of speech, wanda kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba kowane ɗan ƙasa ya mura a matsayin shi na ɗan ƙasa, wannan haƙƙi ne nashi, to kowannen ma yana da limitation. So idan aka ɗauki wannan ma daga constitution na ƙasa, wanda shi ne ya ba da shi ma dukkan wani ɗan ƙasa ya ji daɗin cewa a matsayin shi na ɗan ƙasa yana da daman ya fito ya yi bayani akan ra'ayin shi akan al'amuran da ke tafiya cikin ƙasa, to wannan ɗin ma da yake cikin constitution ta aje mishi daidai inda zai tsaya. In ya crossing, to ya shiga cikin hakkin wani. Da wannan dalilin ya sa ko shakka babu tunanin a ce za a regulating social media, tunani ne mai kyau kuma zai taimaka wurin wanzan da zaman lafiya a ƙasa, saboda already Nigerian political political situation na ƙasan already is tense. Ka gane, already akwai tension a tafiyan da ake a cikin ƙasar nan. Kiyayya da gaba ta shiga tsakanin al'ummar ƙasar, musamman ma matasa. kuma ɗan siyasa ne suke amfani da su wajen cusa wannan irin kiyayya din a zakatun su. So in ka samu in ka dauki minti 30 kawai ka bude social media ba kai kai komai ka dinga observing kawai irin yanayin maganganu da yake tsakanin matasa ko na kudancin kasar nan da matasan arewacin Najeriya ko akan magana addini ko akan magana siyasa sai ka ji tsoron cewa kasar nan ma ba ta da future. Kana ganin in ba Allah ya kiyaye ba wannan irin al'amari zai haifar da mummunan al'amari. To wannan ya zama dole mu dukkan masoyin kasar nan mai son Najeriya ta zauna lafiya da cigaba ya goyi bayan a kawo wani tsari wanda zai regulating yanda za a gudanar da harkoki na social media. Bisa la'akari da abubuwan da ke faruwa a social media sai an nemi hanyar da za a regulate. In ba haka ba yakin da zai taso daga social media sai ya fi physical war ma illa a kasar nan.
To idan za ka rufe wannan shirin ba san ko za ka mana tsokaci dangane da aikin jarida kishin kasa da kuma takatsantsan wani jan hankali za ka yi wa 'yan uwa abokan aiki 'yan jarida.
Kamar yadda muka yi bayani a can farko, wallahi aikin jarida ba ka iya yin sa sai in kana da sha'awarsa, shi ne abu na farko tukuna. Aikin jarida yana daga cikin ayyukan da za ka ga abinda za ka koya a jami'a daban duk an karanta maka sai ka zo a aikace sai ka ga abubuwa sun sha ban. To ya zamana kai kanka kana son abu. Sannan to kuma kishin ƙasa mutum shi kaɗai fa baya iya ware kansa ya cusa kansa kishin ƙasa. Kishin ƙasa abinda ne ya shafi abubuwan da mutane gaba ɗaya suke. Kaga kishi gaskiya da ɗan ƙarancinsa. To kishin ƙasa abu ne wanda ya shafe mu gaba ɗaya. To amma abinda muke roƙon Allah in aka samu shugabanni masu inganci shugaba ɗaya zai iya canja abubuwa. Yanzu abin da Malam Salisu Dare yake faɗa harkar doka yanda za a yi gyara social media ɗin nan abinda ya sa da aka ta majalisa aka yi ca ake ta surutu aka yi mewa suka ce bai daidai ba saboda inda a ce wanda suke majalisar dukkansu mutane ne wankakku wanda ba a zargin su da rashin kishin kasar da duk abin da suka kawo za a ga kasar suke son su yi wa jama'a za su goya musu baya. Amma ka ɗau da yawa daga ciki ba duka ba amma ka ɗau da yawa mafiya yawa daga cikinsu wannan ana zargin sa sanda ya rike office kaza yayi kaza sanda yake gwamna wuri kaza yayi kaza sanda kaza kaza. To shi yasa suna kawo sun ce za su yi doka abinda duk ƙasa da matasa za a ɗauka a kuna so ku rife mana baki ne saboda kan mu tona asirinku saboda ba ku da gaskiya. To wanda a ce za an zabi waɗanda suke ana ganin an yaba da gaskiyarsu ba wanda suke da bunu a katararsu. To da sun kawo doka abinda za a yi tunani ƙasar sukewa.
Shi ma Malam Mahmud Baba Ahmed ga shawarar da ya baiwa 'yan jarida.
Eto ai kamar yadda al'amari yake ne rashin faɗin gaskiya fa abu ne mawuyaci kuma abu ne wanda yake jawo wahala ga kowane mai aikin yada labaru. Kamar yadda na gaya miki da farko in ma mutum zai mu'amala da mutane in yana faɗin ƙarya gobe ba wanda zai saurare shi. A aikin jarida shi fa faɗin gaskiya tamkar wankan mutane sau ɗaya akan yafa. Babban al'amari game da harkan jarida da koyaushe ake tsayawa ana jawo hankulan masu aikin jarida ana jan kunnuwansu don su fahimta shine su faɗi gaskiya. Domin ita gaskiya ita ce za ka faɗe ta kuma ka 'yantar da kai. Gaskiya ita ce wanda ba a sake mata suna. Gaskiya ita ce wacce ba ta tsufa. Gaskiya ita ce wanda ba a iya kawarwa. Idan duk kin ji ana hayaniya da wani ɗan jarida ko wani abu to ba wani abu bane fa ya tsaya kan gaskiya ne kuma ya faɗi gaskiyar ne. Saboda haka gaskiyarsa a wajen wasu 'yan siyasa ba gaskiya bane. Za su so shi ce ɗan jarida dole sai ya bi ra'ayinsu sai ya faɗi abin da suke so ko kuma sai ya yi irin abin da suka ga ya kamata ya yi irin waɗanda su ma suke yi ko kuma irin wanda suke so. Saboda haka gaskiyansa a wajensu ba gaskiya ba ce kauce hanya ne kuma ƙin bin ra'ayinsa ne saboda haka bai kyauta ba. sai a dauki karan ana a tsora masa domin kawai ya riga ya faɗi gaskiya dama ita gaskiya duk mai fadanta bai da farin jini a cikin al'umma amma mai fadan ƙarya shi ake runguma shi kuma yake da farin jini
Ƙarshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke gayyatar ku domin jin wani shiri na tsintsiya madaurin ki daya. Tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasa alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa. A huta lafiya.
Lafiya al'umma ta tsaka ta kunciya zama lahu lafiya shine cigaban Najeriya Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni mai mai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni
Ga sheku to yanzu kuma sai a ji jawabai
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar kowane makon ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kasafin kudin bana naira trillion 7.4 gabanin komawa sa ganin likita a London shugaba Buhari ya amshi matan Chibok 82 da aka karbo ta yarjejeniya Wingar gwagwarmayar kwato matan BBOG ke murna ba farawa ce ba daidai bane ci gaba da yanayin binciken sarkin Kano bayan sulhun Kaduna
ba wai ina son su kare sarkin Kano a'a ni mutuncin mu nake magana karewa ba abin da hada ni da shi sarkin Kano Sanusi elle gidan ni kuma gidan ne abba ni son ba taba gidan nan taba arewa ce da dukkan tawa da masarauta arewa ka muci arewa
rahoto na nuna wasu daga matan Chibok ba sa kaunar dawowa gida jagoran jama'ar Chibok na Abuja Tambido Hozaya ya ce ba za ta sabu ba
mu yarda mu zo ne da su ba za mu yarda mu bar su sai dai mu kawo su ko a karfi gwamnati ta karbe su da karfi ta kawo su
rundunar sojin Najeriya ta nada manjo janar Tahiru a matsayin sabon komandan rundunar yaki da Boko Haram operation lafiya dole Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Usman Abubakar Babanta ne daga Kaduna, da Rabaran Danjuma Adamu daga Kano. Ga Sheikh Babanta ne.
Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu ala Ashrafil Mursalin, wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kira ga ɗan uwana mazauna wannan nahiya ta arewacin Najeriya wadda a da dukkan salama da zaman lafiya da aminci da fahimtar juna da zaman tare a nan aka san shi a arewa kuma wadda muna alfahari da cewa mu mutanen arewacin Najeriya alal haƙiƙa a ko'ina a duniya muke da addini idan musulunci kake yi duk inda ka tafi iyaka addinin musulunci ka je maka to mutumin arewacin Najeriya in ya je maka in yana addini ba a raina masa haka kai ma wanda yake kirista idan kana addini ka je Vatican daga arewacin Najeriya za a san lallai kai kirista ne na kirki domin dukkanmu muna tsare addini kuma muna riƙe addini to addini yana daga cikin abin da ke haɗa kawunan mutane ko kuma yasa mutane su fahimci juna to a nan sai zanto an sami sabanin haka kuma abin da ke sa a sami sabanin haka shine galiban mutanenmu ko ko galibanmu gaba ɗaya mafi yawa mun saki ka'idojin addini domin idan ana maganar addini ne kowane addini yana da ka'idoji da ya shimfiɗa ta hanyar yadda za ka yi kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa to a nan ya wajaba gare mu mutanen wannan nahiya ta arewacin Najeriya mun lura da irin cikas din da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke ba su da kyau mu duba irin cikas din da wannan ya jawo mana na karyewan tattalin arzikin kasa mafi yawan masana'antu da ke kasar nan an dauke su an kai su kudancin Najeriya mafi yawan ma abubuwa da ke kasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda me don babu kwanciyar hankali a wannan area to idan tashin hankali ya ci gaba kuma muka ci gaba da yin abubuwa wanda suke ba kan ka'ida ba to alal haƙiƙa nan gaba gurgurcewan al'amuranmu zai fi haka saboda haka ina kira ga 'yan uwana mazauna wannan nahiya sawa'an musulmi ne kai ko ku a'a ba musulmi bane wanda ke bin wani addini to ina kira ga cewa mu sani cewa zaman lafiya shine aminci kuma shine ke kawo yalwar arziki kuma shine ke sanya habakan tattalin arzikin kasa alal haƙiƙa addinin musulunci ya zo da ka'idoji wato wanda suke na suna iya cewa ka'idojin da idan aka hana maka wani abu ga hanyar da zaka bi kuma ga hanyar da zaka yi ka'idojin nan sun fito da cikin littattafai dukkan musulmi sun san su kuma ya kamata a ce an yi amfani da wannan ka'idojin kuma ba idan kana son ɗaukaka addinin musulunci don kai ɗaukaka addinin musulunci shi ma an shimfiɗa ka'idoji to wannan ka'idojin ya kamata a yi amfani da su in muka duba kamar yadda Sheikh Usman Danfodio ta gama da Abdullahi bin Rahmatihi da ya kira da kuma yadda ya jihadi a arewacin Najeriya sai mu ga akwai tsari da kuma ka'idoji abin da ya sa ya yi nasara shi ne tsari da ka'idoji na addinin musulunci da ya bi amma koyaya muka bar ka'idojin kuma muka bar tsarin to nasararmu ba za ta dore ba muna fata al'ummar musulmi da su farka muna fata kuma al'ummar wannan yanki na arewacin Najeriya mai albarka da su farka su komo cikin hankalinsu
shi ma rabaran Adamu ya ce zaman lafiya wani babban ginshikin ci gaba ne
jama'ar Najeriya assalamu alaikum musulmi da kirista gaba daya ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu ina kira ga kirista da musulmi da muke a nan arewa bari mu maida hankalinmu ga zaman lafiya domin zaman lafiya shi ne mafi muhimmanci idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana tabarbarewar arzikin kasa kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yin sa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi kuma arzikin kasarmu musamman arewa za mu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan Kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su idan wata kungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauki bari a zauna a daidaita a fahimci juna duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da aka kira na da kirsa da musulmi 'yan Najeriya arewacin Najeriya bari mu haɗa kai mu kauda zancen bambance-bambancen addini harshe kabila mu kauda zancen bambance-bambance na ko bangare domin Allah da imu ya san za mu zama haka har yadda ni in zama kirista a kirista ma in zama rawar da yadda Allah ne haka ta faru a cikin danginmu da 'yan uwanmu akwai wadanda Allah ya yarda su zama limamai su zama na'ibai da sauransu to don haka ba mu fi Allah iko ba bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu mu inganta arewacinmu mu kuma inganta kamfanoninmu mu inganta addininmu mu yarda cewa Allah ɗaya ne kuma ya san da mu shi ne kuma ya biya mana bukata matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me yi wasu na yi sakamakon rashin aikin yi bari a yi kira da hukuma wannan abin ya rataya a kanta waɗansu suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin yi mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali saboda haka shugabanninmu na ƙasa musamman gwamnoninmu na arewa da ciyamanmu sarakunanmu da kuma masu unguwanni daga sai bari ku sani Allah ya ɗora muku na waya kuma a kan na wayan nan kashi lura da mutane Allah zai tambaye mu a addinance a gwamnatance da wannan takaitaccen jawabi nake cewa assalamu alaikum ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya da arewacin Najeriya
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Tumadilla. To kuna jin wannan shirye-shirye suna zo muku daga sashen Hausar Murya Amurka ne a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je da takai a filayen wasanni a shirin da Murtala zai kawo mana na
wasanni a takaice.
Yan Najeriya da dama sun bayyana fargaba akan rashin jin sunayen zaratan ƴan wasan ƙasar da ke taka leda a Turai. A jerin sunayen ƴan wasan ƙasar da za su je sansanin atisaye a ƙasar Faransa, mai horar da ƴan wasan ƙasar Ghana Turo ya bayyana sunayen ƴan wasa 25 da za su tafi atisaye domin shirye-shiryen tunkarar wasannin neman gurbi su, amma ba zaratan ƴan wasa kamar Michael Obi da Victor Moses da Brown Edeye da Odion Ighalo da Kyle Ekemme da kuma Ogeni Onazi. To sai dai jami'an kungiyar ta Super Eagles sun yi bayanin cewa sunayen da aka bayyana na ƴan wasan da za su tafi sansanin ne kawai, yayin da nan gaba kaɗan za a fitar da sunayen ƴan wasan da za su fafata wasannin na neman gurbi da za su haɗa da sunayen zaratan ƴan wasan. A ƙasar Ingila an tabbatar da kungiyar Chelsea a matsayin zakarun gasar Premier ta bana, bayan da a daren jiya Juma'a ta doke West Brom da ci 1 da 0. Wannan ne karo na biyar da Chelsea din take lashe gasar ta Premier, yayin da mai horar da ƴan wasan Antonio Conte ya kasance koci ɗan ƙasar Italiya na hudu da ya lashe gasar ta Premier bayan Carlo Ancelotti da Roberto Mancini da kuma Claudio Ranieri. To sai dai har yanzu Chelsea din tana da sauran wasanni biyu na gasar da za ta buga, inda kuma za a hannunta mata kofin gasar bayan buga wasanta na ƙarshe da Sunderland a ranar 21 ga wannan watan. Har yanzu a gasar ta Premier, Manchester City ta haye zuwa matakin ta uku a tebur, bayan da a yau ta doke Leicester City da ci 2-1. City din ta haye saman Liverpool ne a fafutukar karewa cikin kungiyoyi hudu na saman tebur, tare da tazarar maki biyu da kuma wasanni biyu da suka rage wa kowaccensu. Mai horar da ƴan wasan Manchester United Jose Mourinho ya ce kungiyar kan iya shiga sahun ƴan koma baya muddin ba ta yi nasara akan Ajax ba a wasan ƙarshe ta gasar Europa League a ranar 24 ga watan nan na Mayu. Mourinho ya ce ya yi aiki tukuru domin kimtsa ƴan wasan kungiyar, lamarin da ya ba su damar doke Leicester City inda suka lashe gasar Community Shield ta bana. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tuma da karfe 5 saura minti 3 na lasariya na Washington DC, yanzu ga labaran mata kacci.
Mazauna da shugabannin wani yankin kasar Somalia sun ce an kashe kalla mutane 6, mutane 9 kuma sun ji rauni lokacin da ƴan yakin sa kai da suke gaba da juna suka yi arangama a ƙauyen Labi Anu da ke tsakiyar kasar a yau Asabar. Da sanyin safiyar yau Asabar, ƴan yakin sa kan na Irda kuma Dudubal suka fara fafata a ƙauyen da ke tazara kilomita 45 daga gabashin Dusamarnit, suna fafata ne akan ikon mallakar filaye. Shugaba Donald Trump na Amurka ya faɗa yau Asabar cewa tana yiwuwa cikin mako mai zuwa, idan Allah ya kanmu, zai bayyana sunan wanda yake son ya naɗa a kan mukamin shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI. A jiya Juma'a ne kuma fadar shugaban ta White House ta ci gaba da kare matakin da shugaba Trump ɗin ya ɗauka na korar shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka James Comey, a yayin da caccakar wannan matakin ke ƙara yin ƙamari. Yunkurin sata shiga harkokin injina masu ƙwaƙwalwa da suka haɗa da kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya da aka laƙawa suna harin ransomware ko kuma ransomware attack da Turanci ta yi ɓanna sosai, domin ta sa harkokin wasu kamfanoni da masana'antu tsayawa cik. A Ingila ma ta sa harkokin asibitocin ƙasar wato tsayawa. Masu waɗannan zamba kan yi amfani da wata dabara idan suka kutsa injin mai ƙwaƙwalwa, ta yadda idan suka kutsa ɗaya to sai ya bar zuwa sauran injina.
To jama'a, abin da ya sauƙaƙe na a wannan lokaci kuma da na ci wannan shi ne shirin na ƙarshe a yau. Sai gobe da safe da Allah ya kama da ƙarfe 6 na safiyar gobe, da muna fatan da mun agogon Najeriya ne jar kamar da kai da kai nan, to ƙarfe 5 agogon Ghana, yanzu ka mu da duk kwalifa sai ta kuma ramuka Allah ya saka ta cikin hutun lafiya.